الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا ان قوى نامنا جيسوا تأدين المسلمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na cikin asibitin koyarwa na garin Azare wanda aka fi saninsa da FMC a wannan yammaci na Juma'a 26 ga watan Rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wadda take daidai da 16 ga watan Janairu na shekara ta 2026 miladiya. Idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata muna bayani dangane da hadisi wanda mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin ya kawo cikin littafin karkashin babin da yake magana kan al-Isra'u wal Mi'raj, Isra'i da Mi'raji da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda bayani ya gabata akai. Wannan hadisi ne mai tsayi wanda ya kunshi dukkan bayanai da suke da alaka da Isra'i da Mi'raji. A gaba ta ƙarshe cikin wannan hadisi mun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana karɓo sallah da yayi gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da saukowa da yayi da wannan sallah da ya karɓa, wadda adadinta a matakin farko yadda Ubangiji ya farlanta ma al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama salloli ne guda 50. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauko zai dawo da waɗannan salloli guda 50 kamar yadda muka gani cikin hadisi ɗin da ya iso sama ta 6, wanda a nan ne Annabi Musa alaihi salam yake ya shawarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ya koma gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rage adadin waɗannan salloli guda 50, saboda shi ya yi gwagwarmaya da Banu Isra'ila, yana da gogewa a wannan fagen, yake ba da shawari wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ya koma gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗannan salloli guda 50 ɗin a rage wa al'ummarsa, domin al'ummarsa ba za ta iya ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta kai kawo tsakanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da Annabi Musa alaihi salam kan rage adadin wannan salloli guda 50 har zuwa lokacin da sallolin suka dawo saura guda 5. To shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya rage wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallolin har sun dawo guda 5, ya jaddada masa kan cewar har yanzu dai yadda Ubangiji ya hukunta salloli guda 50 dinnan duk da an rage su sun dawo 5, sakamakon ba zai gushe ba, yana nan a 50 din, ta yadda duk lokacin da bawa ya sallaci sallah guda za a ninka masa ita so goma, kenan sallah ɗaya da zaka sallata za a baka ladan sallatar salloli guda goma. To sai zaman to biyar sau goma hamsin, sai zama wannan hukunci da Ubangiji ya yi subhanahu wa ta'ala a matakin farko bisa ga falala irin tasa da rahama irin tasa, wannan hukunci bai gushe ba. Sa'annan kuma a santsin haka, a sababin haka, Ubangiji ya ƙara yalwatawa bayinsa da ƙara musu falala ba iya ita sallar kawai ba.
Sababin sallar da aka samu wannan
alayhi wa sallama kan cewar duk wata ibada da bawa zai,
na Musa alaihi salam ya ce fa kuntu sai na ce kana da ta'atun ila rabbi ai na ta kai ka gurin ubangiji na je dawo je dawo har ta sahaitu bi mu'a ma kunya sai ke da ma kunya ne ke ji sai kuma ubangiji ke a salloli da ruwan asaka ya ce ba ni kawai da kuma da yakan al'umma ta ce annabi Musa ya ce shi kana da ta gama sai
kunya ɗabi'a ce kyakkyawa wacce annabi ya siffanta da ita. Yanzu kunya ya ji ya sake komawa ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, ya sake neman a sake rage adadin sallolin nan guda biyar, kenan da in ya koma watakil sai su dawo uku kenan. To kunya da ya ji na ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan shi ne ya hana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya sake koma gurin Allah maɗaukakin sarki da nufin ƙara neman sassauta adadin wannan ibada ta sallah guda biyar. Kenan wannan yana nuna mana ɗabi'a ta kunya ɗabi'a ce cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ma sauran annabawan Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ake so mu ɗabi'antu da ita, ake so mu siffantu da ita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kuna da kyakkyawan koyi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah kuma mutum ne wanda yake da matukar kunya, yace alhaya'u khairun kullu, kunya da ka ganta dukkan ta alkhairi, dukkan kunya da ka gani alkhairi. Yace alhaya'u la ya'ti illa bi khair, kunya baya zuwa sai da alkhairi. Yanan duk wanda zai siffanta da kunya ya sani cewa yana siffantuwa da alkhairi, duk wani abu da kunya za ta zo masa da shi alkhairi, kenan babu sharri tattare da siffantuwa da kunya. Kuma waɗanda aka san su da ɗabi'a da halayya ta kunya, wanda a halittarsu Ubangiji ya halicce su da ita, su ne mata. Mata Allah maɗaukakin sarki ya halicce su da kunya, suna da kunya bisa ga halitta da Ubangiji ya musu. Kenan yanzu ka gama ce a kan titi ba kunya ta aje ɗabi'ar da Allah halicce ta a kai, dole ne mace ta zama da kunya, wajen suturarta ta zama mai kunya, wajen tafiyarta ta zama mai kunya, wajen hulɗarta da mutane ta zama mai kunya, kar ta zamanto mai tsefaffen ido. Ɗabi'a ce ta kafurai wanda a yau matanmu suka tasirantu da su. Ɗabi'a ce ta kafurai, ba su da kunya wajen sutura, fitsararru ne. To yanzu menene abun koyi a fitsaranci da rashin kunya? Al'adanmu na Hausawa, Hausa Fulani, ya san me? Ya san kunya. Musulunci kuma shi ne ya zo da kunya. Yanzu sai muke ajiye al'adanmu a gefe, mu ajiye addininmu a gefe, sai mu je mu aro al'adu na kafirai, ba muna ga shi ne wayewa, shi ne ci gaban zamani. Kaga wannan asara ta kai inda ta kai 'yan uwa. To abinda matanmu a yau suka samu kansa a ciki na ibtila'i da jarrabawa, yanda suke ganin wayewa da ɗabi'u da al'adu na kafirai a matsayin ci gaba ne, a yayin da kuma suke kallon wayewar musulunci a matsayin ƙauyanci. Wai ta kai ta kawo a yau da yawa daga cikin mata suna ganin sa hijabi ƙauyanci ne, wallahi suna ga sa hijabi ƙauyanci ne. In za ki fita kiyafa gani, yanzu ki sa hijabi, har yanzu fa ba ki waye ba. Ɗabi'a ce ta matan da, su ne duk inda mace za ta je sai ta rufe jikinta gaba ɗaya. To yanzu ka ai an waye, an ci gaba, kenan musulunci shi ne ƙauyanci. ‘Yan uwa, Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alƙur'ani ya yi umarni wa mata su yi hijabi, a yau kuma suna ganin hijabin ƙauyanci ne. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna. Wannan umarni ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yana umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya umarni wa matansa da ‘ya’yansa da mata muminai da yin hijabi. Kuma a yau da yawa daga cikin mata musulmi suna ga yin hijabin ƙauyanci ne, wacce ba ta waye ba ita ce za ta yi hijabi. Shi yasa idan mace za ta tafi Islamiya sai ta sa hijabi, in za ta yi sallah sai ta sa hijabi, amma in za ta tafi gurin aiki sai ta yafa gyale, in za ta tafi hidima sai ta yafa gyale. An raba kenan, in addini za a yi, za a yi umurnin Ubangiji. Idan kuma wata hidima za a tafi ko gurin aiki, sai a ajiye umurnin Ubangiji. Akwai lokacin da mutum yake ba musulmi ba, ya baki ɗayan rayuwar musulmi, musulmi ne, kuma duk inda ya je yana tafiya da musuluncinsa ne. Ba ta cewa to yanzu tun da hidima zan je bari in ajiye musuluncin, in tafi hidimar in na dawo na ɗauki musuluncin. Ana faɗin haka, musulmi duk inda yake musulmi ne, rayuwarsa gaba ɗaya musulunci ce. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Haka Allah ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kace sallata da yankana da rayuwata da mutuwata duka ga Ubangiji nake yiwa subhanahu wataala. Saboda haka duk inda musulmi yake kai kawo, yana kai kawo ne da musuluncinsa. Shi yasa musuluncin da ya zo ba iya ibada kawai ya koya mana ba, iya sallah da azumi kawai musulunci ya koya mana da zakka da hajji, a'a, har yanda za ka zauna da makwabcinka, yanda za ka mu'amalanci mahaifinka, yanda za ka yi mu'amala da abokanka, yanda za ka mu'amalanci abokan aikinka, duka musulunci sai da ya nuna mana. Kasuwanci ya za ka yi, musulunci ya nuna mana. Ya za ka yi sana'a tsaftatacciya, musulunci ya nuna mana. Ana tambayan Salmanul Farisi, kuna cewa annabinku ya koya muku komai da komai, ce kwarai kuwa babu wani abu face annabinmu ya koya mana. Duk wani abu da ya san alkhairi ne sai da ya nuna mana shi a duniyarmu da lahirarmu. Kaga kenan, bai takaita da lahira ba har duniya. Duk wani abu da ya san sharri ne sai da ya tsawatar mana a kansa. To saboda haka, ƙalubalenku ‘yan uwa mata waɗanda suka aro ɗabi'a ta kafirai, suke ga wai ita ce ci gaba a zamani, ita ce wayewa na zamani, suka ajiye ɗabi'a ta musulunci a baya, suka ajiye ta a gefe, suna ganinta a matsayin gidadanci, suna ganinta a matsayin ƙauyanci, masu siffanta da ita ana ganin su kamar ba su waye ba. Ƙalubalenku. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a nan gurin ya bayyana dalilin da ya hana shi ya sake komawa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne yana jin kunyar Ubangiji. Ka kenan, kunya aba ce wacce take a bar so ga kowane musulmi, namiji ko mace. Kuma kamar yadda muka yi bayani, ‘yan uwa mata, saboda karamci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu, sai ya halicce su da ɗabi'a ta kunya. Domin duk inda mace take, za ka tarar a ɗabi'ar da Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta a kai, ta fi ɗa namiji kunya. To a yau idan mace ta buɗe idanta, ta ƙeƙashe idanta, ta aro ɗabi'ar da ba ta ta ba, ɗabi'ar da ba a kanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce ta a kai ba, sai ya zamanto ta aro mummunan ɗabi'a wacce ba ta ta ba, wacce ba a kanta Ubangiji ya halicce ta ba, ta bar ta 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 asali, wacce ita ce asalin ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. An bayyana mana cewar kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi kunyar budurwa da take kan budurcinta. In san budurwa tana da kunya wacce take asalin kan budurcinta, to kunyar manzon Allah ta fi tata. Kaga wannan nasu, ana so a nuna mana yadda manzon Allah yake da kunya. Kenan wannan ɗabi'a da Allah maɗaukakin sarki ya halicce ku a kai, ‘yan uwa mata, ku jinjina wa Ubangiji, ni'ima ce mai girma. Saboda ɗabi'a ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, wanda duk wanda ya ɗabi'anta da ita ya rabo duniya da lahira. Kuma yana daga cikin dalili da sababi na dacewa da shari'a, ɗabi'antuwa da ɗabi'an manzon Allah, biyayya wa manzon Allah, koyi da manzon Allah. Wannan duka suna sa mutum ya zama mutumin kirki, ya zamanto mai addini. Wa in tuti'uhu tahtadu, idan kuka yi masa da'a, kuka masa biyayya, kuka yi koyi da shi, za ku zama shiryayyu. Kuma a koyaushe kowa babban burinsa kenan, ya zama shiryayye, ƴaƴansa su zama shiryayyu, matansa su zama shiryayyu, danginsa su zama shiryayyu. Ko da shi din ba shiryayye ba ne, ba ya so nasa ya zamanto ba shiryayye ba, ya fi so nasa ma ya zama shirye. Ko shi din ba shiryayye ba ne. Wannan kuma shi ne abin da muke ta roƙon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a wuni da dare cikin sallolinmu da muke yi guda biyar, raka'o'i guda 17, muna roƙon Ubangiji shirya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, duk sallar da muka zo sai mun roƙi Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shirya. To yana daga cikin dalili da sababi da ke sa bawa ya dace da shirya daga gurin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, koyi da manzon Allah, da'a wa manzon Allah, biyayya wa manzon Allah, na sa bawa ya dace da samun shiriya daga gurin Ubangiji, wanda dare da rana abin da muke roƙon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kenan. Allah ya datar da mu. Wannan hadisi da muka karanta ƴan uwa ya tattaro mana dukkan bayanai dangane da yadda aka yi Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana tafiya da aka yi da shi cikin dare daga garinsa, garin Makka, zuwa Baitul Maqdis, Isra'i kenan, da kuma yanda aka yi mi'raji da shi, aka tashi da shi zuwa sama ta ɗaya, ta biyu, har zuwa ta bakwai, ya je karɓo sallah ya dawo. Kenan hadisin ya tattaro mana dukkan waɗannan bayanai dalla dalla, daki daki, ya kawo mana yadda aka yi Isra'i da mi'raji ga da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. To gabanin mu je gaba ta gaba, babban darasin da zamu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da ya kunshi bayani kan Isra'i da Mi'raji da aka yi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, za mu fahimci matsayin manzon Allah a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Domin cikin annabawan Allah babu wanda aka masa haka irin wannan abin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, cikin bayin Allah gaba ɗaya, cikin mutane duka babu wanda aka masa wannan. Kaga wannan na nuna mana matsayi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake da shi gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abu na biyu da za mu ɗauka na darasi ƙarƙashin bayanai da muka karanta na Isra'i da Mi'raji cikin wannan hadisi, za mu fahimci muhimmancin ibadar sallah. Ibadar sallah tana da muhimmanci, shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai aikowa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ita ba. Dukkanin ibadu da ake bauta wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da su, ya aiko ɗan aike ne mala'ika Jibrilu, ya zo da waɗannan ibadu gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Amma ibadar sallah fa babu shamaki tsakanin Ubangiji da manzon Allah wajen shar'anta wannan ibada, don Ubangiji ya nuna mana ƙimarta a gurinsa. Kenan sallah tana da matsayi na musamman gurin Ubangiji. Wane ne yake girmama sallah sai wanda yake girmama Ubangiji? Kenan yanzu wannan yana nuna mana duk wanda yake wasa da sallah, duk wanda yake sake da sallah, wannan Ubangiji ba shi da girma a gurinsa. Saboda me? Saboda abin da Ubangiji ya girmama shi bai girmama ba. Kenan daga cikin alama, da cikin alamomi da ke nuna girman Ubangiji gurin bawa, shine bawa ya zamanto mai kula da sallah. Mai kula da sallah, kula da sallah kuma ta fiskoki da yawa. Kaga fiskar farko kiyaye ta akan lokacinta. Yanzu mai kiyaye sallah akan lokacinta alama ce da take nuna cewa yana kula da ita. Na biyu, yin sallar cikin jam'i. Sautari da dama zaka ga wasu daga cikin ƴan kasuwa suna wasa da sallah. Za a yi sallah cikin jam'i, shi sai an gama ya zo suna yi shi da abokinsa ko yaron shagonsa ko makwabcinsa. Kaga wannan babu girmama sallah. Akwai sake da sallah, a kira sallah, shagonka a buɗe, kana saye da siyarwa, hankalinka a kwance normal ko a jikinka. Mai girmama sallah shine lokacin da aka kira sallah zai garkame shagonsa. Saboda me? Saboda sallah tana da kima a gurinsa. Me yasa Ubangijinsa na da girma gurinsa? Tunda Ubangijinsa na da girma gurinsa, wannan zai sa ya girmama abin da Ubangiji ya girmama, ita ce sallah. Sai ya rufe shagonsa, ya yi alwala, ya je a yi sallah da shi cikin jam'i. Wannan mai girmama sallah ke, wanda za ka ga sallar jam'i baya kubce masa. Sannan daga cikin alamomi da ke nuna cewa bawa na girmama sallah, baya yin sallar jekina yiki. Da yawa cikin mutane suna sallah jekina yiki. idan mutum yazo sallah war sai kaga a minti 1 wallahi ya maka raka'a kai kasa da minti 1 ma sakan 30 sai kaga mutum ya maka raka'a biyu assalamu alaikum kamar yadda ake tsikara masa allura tashi ya ƙara gaba ya cika mondansa iska wannan sallah bata da kima a gurin sa bata da girma wanda sallah take da kima a gurin sa baya yin ta jikina yiki yana yin ta cikin nutsuwa kuma yana bata lokaci wadatacce ba wai war ya samu yayi ya tafi sha'anin sa ba a'a me wanda sallah ke da kima gurin sa yana yin ta a cike yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya karantar ayi yadda annabi yayi to wanda sallah take da kima gurin sa yana yin sallah a bisa wannan siffa da wannan sura sannan abu na hudu cikin abubuwa da ke nuna cewa sallah na da kima gurin bawa wanda sallar take da kima gurin sa yakan yi kokarin fahimtar ya ake yin ta ba wai zai yi ta yanda ya taso yaga ake yi ba ba wai zai yi ta yadda ya ga dama ba a zai kokarin sanin yaya ake yin ta wadanne ne rukunanta wadanne ne wajibanta yanzu idan ta lalace ya zai iya gyara ta wannan wanda sallah take da kima a gurin sa ke dole zai kokarin sanin yadda ake yin ta tunda annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi saboda haka wanda sallar take da kima a gurin sa dole ne zai kokarin sanin yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah tunda shi ya ce ai sallah kamar yadda aka ga yana yi waɗanda suka cika waɗannan ƙa'idoji guda hudu ko shakka babu sallah tana da kima a gurin su wannan kuma na nuna girman ubangiji a gurin su to amma wanda ya tauye ɗaya daga cikin ƙa'idoji guda hudun nan da muka ambata wannan na nuna sallah bata da kima a gurin sa hakan kuma na hukunta rashin girman ubangiji subhanahu wata'ala a gurin sa to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an je da shi Isra'i da Mi'raji an dawo da shi me ya faru yace thumma raja'a alayhi salatu wassalamu min lailatihi a wannan dare da aka yi Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin daren aka dawo da shi aga ikon Allah subhanahu wataala a dare guda ne aka yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafiyar da a da za su shafe wata guda kafin su je su dawo bai tsaya iya nan ba aka tashi da shi sama ta daya sama ta biyu sama ta uku mu duba mu gara ta da ke tsakanin duniyan nan da muke raye da sama ta daya to haka nan rata tsakanin sama ta daya da ta biyu haka rata tsakanin sama ta biyu da ta uku har zuwa sama ta bakwai amma duka a cikin dare guda aka yi waɗannan tafiye-tafiye da tashi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma aka dawo da shi cikin daren gari bai waye ba aka dawo da shi garin sa garin Makka duka a dare guda ba a kwanaki kaza ko watanni kaza ko shekaru kaza aka yi waɗannan tafiye-tafiye da manzon Allah da tashi da aka yi da manzon Allah ba duka cikin dare guda shine anan yake mana bayani thumma raja'a alaihi salatu wassalam min lailatihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga Isra'i da Mi'raji da aka yi da shi a wannan daren nasa da aka yi Isra'i da Mi'raji din da shi falamma asbaha lokacin da manzon Allah ya wayi gari gada ila nadi quraish sai yayi sammako zuwa daban quraishawa majalisar su inda suke zama su huta inda suke zama su hira inda suke zama su ɗebewa sashe kewa sashe ɗebewa sashe kewa annabi sai yayi asubanci yayi safuko zuwa ga wannan dabar tasu saboda ai su suke fito na fito da shi to yanzu yazo da wata alama yazo da wata aya wacce ba su isa su karyata ta ba wanda hakan annabi yana fata ya zamanto sila ya zamanto sababi na musuluntar waɗannan mutane shi yasa annabi yayi asubanci yayi sammako zuwa ga majalisar Quraishawa dabar su inda suke hutawa inda suke zama su tattauna annabi sai asubanci ya tafi wannan guri lokacin da ya isa faja'a ilaihi abu jahal bin hisham sai abu jahal da ya hango manzon Allah ya iso dabar su sai tashi ya tinkari manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallama. فحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى له النبي سي كواشي مسا بياني دا لاباري نا ابن دا يغدانا دا منزان الله تكين درنن دا يوتي جيا دا النبي سي جوي مسا يتي اي جيا انا زوني دا دري سي جبريل يزو يدو كيني دا مكة يتفدني قدس ناي صلى مسجد الأقصى aka tashi da ni sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har ta bakwai naje na gana da ubangiji na karɓo sallah na dawo Abu Jahal yana sauraron manzon Allah yana ta bashi labari sai akai kaza sai akai kaza sai akai kaza Abu Jahal sai kasa bakin magana fa qala Abu Jahal yace yawa yau Muhammadu ya kama kansa yau duk wanda zai saurari wannan ko duk jikinsa kunne ne ba da za a yarda da wannan ƙaryar zuki ta mallane yace yau Muhammadu zai kunyata a zuciyarsa Abu Jahl yake raya wannan cewa yau annabi zai kunyata abinda zai tabbatar maka da haka shine sai ya kwala kira wa Quraisha wanda suke zaune a wannan dabar yace ya bani ka abdin lu'ay halummu ya ku ƴaƴan ka abdin lu'ay ku zo ku ji wata ƙarya ka abdin lu'ay wannan kaka ne cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku zo ku ji abin da dan ku yake fadi annabi Ka'ab bin Lu'ay kamar yadda muka fadi kaka ne cikin kakannin sa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrata bin Ka'ab bin Lu'ay kenan Ka'ab kakansa na nawa kenan na bakwai Lu'ay shine na takwas to ya da jikoki na Ka'ab bin Lu'ay yake kira wadanda sun hada dangantaka da manzon Allah ai duka Quraisha ma da sun hada dangantaka da manzon Allah a kakan manzon Allah na goma kakan manzon Allah na goma shine Quraish to duk wanda kaji ana ce masa ba Quraishi yana dangantuwa zuwa ga kakan annabi na goma kenan dukan su ma Quraisha wannan mutan muka duk sun hada dangantaka ta jini da manzon Allah ko ba dangantaka ta kusa ba ta nesa nan Lu'ay ba shine kakansa na takwas ba Ghalib kakansa na tara Fihr kakansa na goma Fihr kuma shine Quraish Fihr shine Quraish duk wanda zaka ji an ce masa ba Quraish to yana dangantuwa zuwa ga Fihr yana daga tsatson Fihr to su waɗannan da suke zaune suna dangantuwa ne zuwa ga Ka'ab bin Lu'ay basu je dangantakar tasu ba ta yi nisa sosai da annabi ba sun hada dangantaka da annabi a kakansa na bakwai sai kwala musu kira ku zo ku ji abin da Muhammadu yake faɗi fa aqbalu alaihi kuffaru quraish sai kafiran quraisha suka taho ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su zo su ji abin da Abu Jahl ke kiran su ji fa akhbarahumur rasulul khabara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kwashe musu labarin abin da ya faru da shi cikin daren jiya sai juye musu yadda aka yi tafiya da shi daga Makka zuwa Qudus da yadda aka tashi da shi sama ta ɗaya ta biyu har ta bakwai duka ya juye musu fasaru baina mustiqin wa wadi'in yadahu ala ra'sihi ta'ajjuban wa inkara sai suka kasance ta fuskoki daban-daban daga mai tafi la haula wa la quwwata illa billah abun naka ya kai ga irin waɗannan maganganu Muhammadu da kuma wanda zai sa hannunsa aka yana yau na shiga uku irin wannan magana wa zai ji ya kama wa zai ji ya dauka wannan tatsuniya har yaushe to abinda suka fiskanci labarin annabi da shi kenan suna mamaki na musantawa ta yaya za a yi tafiyar da sai mun kwashe makonni biyu a zuwa makonni biyu a dawowa kuma baka tsaya iya nan ba ma har ka ce an tashi da kai sama ta ɗaya ba ta ɗaya ba har ta bakwai Muhammadu kai abin naka ya kai wannan gaci suka ce kai yau duk wanda ya yi imani da kai dole ya dawo daga rakiyarka suna mamaki na musantawa to anan wartadda nasun mimman kana amana bihi min di'afil qulub sai aka samu wani sashe cikin masu rauni na zukatu wanda da sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka ji labarin nan suka ce kai wannan abun ba zai taba yiwa ba kai Muhammadin nan da mun dauka ma addinin da yazo da shi na gaskiya ne ashe addinin na shiririta ne da tatsuniya kai sai suka yarda kai suka bar addinin musulunci aka samu su mutane suka yarda kai suka bar addinin musulunci sai ta yaya za a yi haka ya faru wai sai haka ai duk tsafin mutum bai isa ya haka ba duk tsafin matsafi a dare daya tafiyar wata guda aka ce an yi da kai an da da kai kuma bai tsaya iya nan ba an tashi da kai sama ba aka taba tafiya da shi sama ai ko tsuntsu iya gacinsa ya je kilomita mil kaza ko kilomita kaza a sama kai kuma ka ce an je da kai sama ta daya ta biyu ta kai kai wa zai kama wannan sai suka yi ridda wasa'a rijalun ila abi bakar to sai wasu suka ce kai ai babban abokinsa shine komai aka gaya masa yake gaskatawa yau zamu kore shi shine sayyidina abubakar sayyidina abubakar duk abin da aka ce masa manzon Allah ya ce zai ce gaskiya ne manzon Allah ya bada labari kaza ya ce haka ne suka ce to yau zamu kore shi abubakar duk yanda yake gaskata muhammadu yau kan muka bashi labari nan shi ma dole ya koma da baya sai suka garzaya suka tafi gurin sayyidina abubakar a guje za su je su bashi labari su ga yanda zai lokacin da suka isa gurin sayyidina abubakar suke ce masa ka ji abin da abokinka ke faɗi yace me yake faɗi wai cewa yake fa cikin daren jiya fa dare kwaya daya an tafi da shi daga makka zuwa kudus kuma bai tsaya iya nan ba an tashi da shi sama ta daya ta biyu har ta bakwai kuma a daren ya dawo makka muka wayi gari da shi ka ji fa abin da yake faɗi annabi yace ya faɗa muku wannan suka ce eh ya faɗa yace in kana qala zalika laqad sadaka yace in har ya faɗa ka to yayi gaskiya da gaskiya yake ba ƙarya yake ba kuma ni na yadda 100% ba ni da tararradi koda 100% ba me ya samu shakku ba koda 100% ya samu tabbaci da yaqini 100% kan cewar abinda annabi ya ba su labari haka wa qalu sai suka ce masa a tusaddiquhu ala zalika yanzu zaka gaskata shi akan wannan magana da hankali ba zai kama ba ta yaya za a yi hankali ya kama ai a gaskata abin da hankali zai iya kamawa mana qala sai sayyidina abubakar yace inni la usaddiquhu ala ab'adi min zalika to ai ku ba ku sani ba ni ina gaskata shi akan abin da yafi wannan ma nisa a hankalce wannan ai mai sauki ne a hankalce yanzu mutum ya ce muku sako na zuwa masa daga gurin ubangiji nan fa ba abun wasa bane fa kuma ku yadda yanzu dan ya zo ba ku labari ce an tafi da shi an abu ne mai sauki saboda haka ni abin da yafi wannan nisa ma a tunani a hankali ina gaskata shi wannan mai sauki ne dan ya bada labari ya ce an je da shi fasummiya min zalika al-yawm siddiqa tun daga wannan rana ake ce masa siddiq da an fi sanin sa da abubakar amma tun da ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yayin da wasu ma suka yi ridda suka bar addinin musulunci wasu da yawa suka karyata shi karyata na ban mamaki shi kuma Abubakar ya gaskata shi tun daga nan ake kiran sa Abubakar Siddiq to wannan kissar ƴan uwa zamu fahimci ƙarfin imanin sayyidina Abubakar karkashinta ta yadda ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da galibin mutane suka karyata shi sannan abu na biyu zamu fahimci cewar Quraishawa suna da majalisa daba inda suke zama me yasa annabi ya nufaci wannan guri fatan su fahimci gaskiya ta sababin wannan aya da ubangiji ya hukunta a kansa to amma shedan ya hana su ya makantar musu da zukatunsu fa inna la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba idanunsu bane suke makanta a zukatunsu da suke cikin kirazan su sune suke makantewa su kasa ganin gaskiya ballantana su karbe ta su bita to yanzu ɗan uwa gabanin mu je gaba ta ƙarshe ta gaba wacce akan ta ne da karkara bayani dangane da Isra'i da Mi'raji idan mun fahimci wannan bayani zamu gane cewar zaman daba na Quraishawan Makka ne ko ya halatta musulmi ya koya yanayi zaman daba saboda suna da daba su majalisar su da suke zama wani ba in gari yawa in bai je majalisar nan ba har wani zazzabi yake ji za a je majalisa a zauna wani za a awa hudu in dai taso daga aiki kana neman sa tafi majalisa zaka same shi tafi daba su zaka same shi sai an raba dare wani sai an kai goma wani za a kai 11 wani ma har kusan 12 ana daba ana majalisa wannan dabi'a ce ta Quraishawan Makka annabi ya san in yaje zai same su a gurin ya halatta musulmi ya tasiranta da ita ya halatta wako annabi baya zuwa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya mana umurni shine a duk lokacin da aka idar da sallar isha kar a zauna ana hira annabi ya hana hira bayan isha wani kuma ba tashi fita majalisa sai bayan isha idan aka je ayi ta musu ana giba ana la'anta ana zagi a kama chapter wannan a kama chapter wancan yanzu shugabannin mu nan da suke jagorantar mu sai a kama chapter su ayi ta rage musu zulubi suna can suna abin da suke yi kai kuma anan kana ta rage musu sai zama abin da yaje yayi wanda an rubuta masa a littafin sa na hagu an zo an yi balance an gane balance wannan ya ɗebi 10 wancan ya ɗebi 15 wancan ya ɗebi 20 shi kuma fashi yaje yayi ta kwaso kayan sa sai ku zo duk ku sai ku rarrage masa kaga sai tashi a tutar sai ka tashi kai a tutar babu aiwa har ya bi bashi tunda al'ummar da yawa in kauta can tattauna da ake in kauta nan tattauna da ake yi ana ta rage masa daga zanuban da ya diba wadancan sun rage masa wadancan sun rage masa shi kuma ya ja taro zanuban sa ko kuma kun zo kuna ta rage masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka san wane ne fallashashi yake tambayan sahabban sa kun san waye fallashashi kace fallashashi ya rasulullah wanda ba shi da kudi mana wanda ba shi da zinari ba shi da dirhami ba shi da zinari ba shi da azurfa Nabi yace ba shi bane fallashashi wannan a duniya kenan a ganin ido wanda ake gani fallashashi shine talaka amma fallashashi shine wanda zai sallar sa yadda ya kamata yayi azumin sa yadda ya kamata yayi karatun Qur'ani yayi sadaka yayi ya halarci guraren karantarwa yayi kaza amma kuma zai zo ranar tashin alkiyama ya ci mutuncin wannan yayi gibar wancan ya ci zarafin wannan ya kwace dukiyar wancan sai a dauka daga ayyukan nan da yayi na lada sai a ba mu wannan da ya gibar sa sai a ba mu wancan da ya ci zarafin sa sai a ba mu wannan da ya danne masa haƙƙin sa sai ladaddakin sa duka sun kare haƙoƙin mutane kuma da ya taka ko ya tauye na su giba da ire-iren su ba su kare ba akan sa sai ai ta debo zanuban su ana zuba masa to a gabanin nan sai ai ta debo zanuban su ku ayyukan da kuka yi na lada an kwakwashe an ba su har yanzu abubuwan da kuka yi na giba na la'anta na kushewa na kaza na cin mutunci gare su bai kare ba sai ai ta debowa daga zanuban su ana zuba mu ai ta debowa daga zanuban su ana zuba mu daga karshe sai a tafi wuta aga rayuwa ba ta yi kyau ba wannan yana daga cikin illar zamar majalisa an dinga kuma galibi zaka ji tattaunawa kenan saboda abun yana ciwa mutane tuwa kwariya to amma kuma sai su kasa control din kawunan su to annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya tsawatar wa sahabbansa akan zaman majalisa shi da kansa kai sai ba za a ce zaman majalisa haramun bane amma zaman majalisa ko daba tana da ka'idoji in har zaka cika ka'idojin ba matsala ka je ka zauna in kuma ba zaka cika ba to haramun ne zaman ka a majalisa Abu Sa'id al-Khudri ya fitar da an samu hadisi daga gare shi wanda Bukhari da Muslim suka fitar da hadisin cikin sahihansu yake bada labari annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsawatar wa sahabbansa kan zaman daba kan zaman majalisa yana ce musu iyyakum wal julusu fi turqat na hana ku zama akan hanyoyi ku je ku samu guri ku kafa daba ku yi majalisa a zauna ana hira ana tattaunawa annabi yace na hane ku daga wannan sai sahabban annabi suka ce rasulullah mun saba ku abun ya bi jikin mu kamar yadda da yawa daga cikin mutane a yau musamman matasa da yawa da kaga abun ya bi jikin su wani ba zai taba iya bari ba suka ce rasulullah mun saba abun ya bi jikin mu wallahi ba za mu iya denawa ba suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ce to ba wani abu in har kun ce kun ji kun gani lallai ilalla sai kun zauna a majalisa to dole ku ba wa majalisa haƙoƙinta dole ku kiyaye ka'idoji da daba take kunshe da su in har dole ne sai kun zauna a daba sai kun zauna a majalisa to zama a daba na da ka'idoji sai kun kiyaye sai suka ce waɗanne ne haƙoƙin zama a majalisa suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kage kenan dai sun nace sai sun zauna saboda sun saba saboda haka suna so su ji ka'idojin sai su kiyaye dan su samu su zauna saboda sun saba wai Bahaushe yana cewa sabo tirken wawa abinda ka saba kafin ka bar shi yana da wahala yanzu tunda su sun saba barin zama a gurin suna ga kamar abu ne wanda yake da matukar wahala saboda haka yanzu suna so su ji ka'idojin zaman sai su kiyaye su ci gaba da zama annabi sallallahu alaihi wasallama sai lissafo musu ka'idoji yace ghaddul basari wannan na farko ce na biyu kafful adha na uku raddus salam na hudu al'amru bil ma'ruf na biyar annahyu anil munkar annabi ya ce waɗannan su ne ka'idojin duk wanda ya ji shi dole sai ya zauna a daba sai ya zauna a majalisa to kiyaye waɗannan ka'idoji guda biyar haƙoƙin zama a majalisa su ne guda biyar idan za ka kiyaye waɗannan haƙoƙi to babu laifi ka zauna amma matuƙar ba za ka kiyaye ba zamanka a majalisa annabi ya hana haramun ne zamanka a daba haramun ne annabi ya hana in ko kana so sai ka zauna ka saba ya bi jikinka tun kana ƙarami ka taso kake zama kuma yanzu ba za ka iya dena ba to ga haƙoƙi ga ƙa'idoji na zama na farko annabi ya ce ghaddul basar duk wanda zai zauna a daba duk wanda zai zauna a majalisa ya zama mai rintsa ganinsa kada ya zamanto mai kallace-kallace na haramun kaga idan ana maganan kallo na haramun galibi zai koma kan ƴan uwa mata saboda haka kar ka yawaita kallon mata a lokacin da kake zaune a majalisa in ko za ka na kallon mata tunda hanya ne galibi za ka ga ake zama wannan ta zo ta wuce ka kalle ta wata ma a buɗe chapter ta ai shekaran jiya aka sako ta tarwana ce ka san me ya fi kenan kuma sai a buɗe chapter babanta ma bai tsira ba danginta ma ba su tsira ba wata ma ta sake zuwa ita ma an ganta sai a buɗe chapter ta yarwa ce ce ai yarwane ne a ina take tana guri kaza ta zuwa ne an yi asara kenan ta dinfa kenan da tattaunawa kenan to dole ne a rintsa gani ya zamanto ba a cutar da masu wucewa musamman mata wannan ka'idar ta farko ke ka'idar ta biyu wa kaful adha kamewa daga cutarwa ya zamanto duk sanda zaka je ka zauna kana da garantin cewa zaman da zan yi a gurin nan ba zan cutar da kowa ba sawa'un waɗanda suke zaune a gurin suke wata sana'arsu ko kuma masu kai kawo a gurin zamanka a gurin bai cutar da su ba to wannan ka'ida ta biyu ke ka'ida ta uku raddus salam mayar da sallama duk wanda zai wuce ku ya muku sallama to in har kun ji kun gani sai kun zauna a majalisa to dole ne ku mayar masa da sallama idan ba za ku mayar da sallama ba to zaman ku a majalisa haramu wannan ka'idar ta uku ke ka'idar ta hudu al'amru bil ma'ruf dole idan ka zauna a majalisa kaga wani ya bar abin da ya kamata a ce an yi ka masa umarni wani da kai kaza shi ya dace wannan hayu anil munkar ka'ida ta biyar ta ƙarshe hani ga munkari kaga mummunan abu kar ka ja bakinka kai shiru ka tanka ka ce wannan abun ya saba karantawar shari'a wani matashi ɗalibi na yau na haɗu da shi a hall a aji a college kansa nan kamar na shedan cukur cukur gashin a duddun kule an ɗebe nan an ɗebe nan nace kai kuma wannan wani irin gashi ne yace wallahi a karan makalla ina sauri ne ban samu nayi kun ba nace kai wannan ba shi da alaka da rashin kun sai dai kai ko ka hango wani dan kwallo hakan nan yana burge ka kuma haka kansa yake kai ma sai ka kai koyi da shi nace ka san ko manzon Allah ya hana haka ya kwashe nan haka ya kwashe nan tsakiya nan kuma ya bar gashi a duddun kula hakan nan a duddun kula sai nace masa wannan dabi'ar da ka dabi'antu da shi saba manzon Allah ne kana san manzon Allah yace nace Allah kariya ne baka san manzon Allah dan me san manzon Allah ba zai saba masa nace saboda haka ka gyara in ka koma ka aske gashi nace insha Allah to ko zai ko ba zai ba Allahu ta'ala yau dai muka yi haka da shi to wajibi ne idan zaka zauna a majalisa kaga an aikata aiki na sabo kai hani abin da ya kamata a yi kyakkyawa ba a yi ba kai umurni waɗannan duka suna cikin ka'idojin zama a majalisa kaga kenan masu zama a majalisa ba sa kiyaye haƙoƙin zama a majalisa mutun nawa ne suka yi umurni mutun nawa ne suka yi hani cikin masu zama a daba cikin masu zama a majalisa a wani ma tunda yake zama a majalisa bai taba umurnin wani ya aikata kyakkyawa ba ko ya hana wani ya aikata mummuna yana ga wannan sai malamai wannan sune ka'idojin zama a majalisa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ginda duk wanda yake so yaje ya zauna a daba to ya kiyaye waɗannan ka'idoji guda biyar in ya kiyaye to ba laifi ya zaman sa ba matsala amma matukar bai kiyaye ba ya sani cewa zaman haramun yake yi me yasa zama haramun saboda annabi ya hana in har ka ji ka gani sai ka zauna a ire-iren waɗannan gurare to ga ka'idojin zama in ka cika ka'idojin ka zauna babu laifi to anan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan labari da ya ba wannan al'umma ta Qurayshawa ba ta yadda ba thumma qama al-kuffaru yamtahinuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su labarin nan dole sai sun bi hanyar da za su bi su ga sun kure shi sun kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda sayyidina Abubakar ya yadda kuma an samu ire-iren san da su ma sun yadda ba iya sayyidina Abubakar bane kawai ya yadda da yawan su sun yadda masu karfin imani shi din ne dai da ake ga haka suke da annabi aka so a kai shi bango a kure shi amma sai bai kuru ba to yanzu matakin da suka je gare shi shine dole sai sun kura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'aluhu na'ta baitil maqdis wa fihim rijalun ra'awhu sai suka ce to yanzu yanda zamu yi mu kura Muhammadu mu tambaye shi siffanta mana baitul maqdis yaya aka yaya ginin sa yake yaya fentin sa yake yaya kofofin sa suke wani irin shimfidi aka yi a cikin sa ya siffanta mana kuma a cikin su akwai waɗanda sun je baitul maqdis ba so ɗaya ba ba so biyu ba annabi kuma a tarihi bai taba zuwa ba a tarihi babu wanda zai bada shaidar cewar annabi ya je baitul maqdis su sun shaida da wannan sun tabbatar da wannan cewa annabi bai taba zuwa ba amma cikin su akwai da yawa wanda sun je ba so ɗaya ba ba so biyu ba sun san yanda baitul maqdis yake to yanzu yanda za su yi su kura annabi shine ya bayyana musu yaya siffar baitul maqdis yake tunda shi ba taba zuwa ba inda gaske ne jiya daddare an tafi da shi baitul maqdis ya siffanta musu shi shi yasa anan gurin yace amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falam yakun ra'ahu qabla zalika manzo Allah bai taba ganin baitul maqdis ba kafin wannan hadisar ta faru amma cikin su akwai wanda sun je ba so ɗaya ba ba so biyu ba to anan sai suka nemi annabi ya siffanta musu shi yanzu gurin da kaje cikin dare kuma bai fi 'yan mintuna goma kai ba ka bar gurin siffanta shi ko zai yi yadda ya kamata eh a misali yanzu kai da aka je da kai guri cikin dare ba fa kai kai kanka ba zuwa aka yi da kai cikin dare kuma duka da zuwan ka gurin da barin ka gurin duk bai fi minti goma sai aka ce ka siffanta gurin koda zaka siffanta siffar ba za ta fito yadda ya kamata ba na wanda ya je da rana ya je ba so ɗaya ba ba so biyu ba to yanzu yanda za su yi su kura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta musu baitul maqdis to anan fajallahu lahu, sai Allah ya zo masa da shi gashi yana ganin sa. Kawai yanzu abin da ya rage ta musu bayani, an gina shi da kaza, an masa fenti da kaza, an masa rufi da kaza, kofofinsa guda kaza ne, akwai kofa ta bangare kaza, akwai kofa ta bangare kaza, sai gashi kawai Allah bayyana masa shi. Fasara yasifuhu lahum baban baban wa mawdi'an mawdi'an, annabi kawai sai ya fara siffanta musu shi, yana siffanta yanda masallacin yake, da yadda aka gina shi, da irin fentin da aka masa, da irin rufin da aka masa, yana bayyana musu kofa kofa, an sa kofa kaza ta guri kaza, an sa kofa kaza ta guri kaza, yayi ta musu bayani dalla dalla. Kai ka ce gashi nan a gaban su suna gani. Faqalu, sai suka ce, amman na'atu faqad asaba, suka ce amma siffan kan ya dace. Wato sun yadda. To amma a nan gurin ɗan uwa in ba ba tabbasira ba, dukansu sun shaida cewa annabi bai taɓa zuwa gurin nan ba, kuma gashi ya siffanta musu wannan guri wanda suka taɓa zuwa, sun shaida cewa yadda ya siffanta haka, to ta yaya za a iya siffanta haka alhali bai taɓa zuwa ba? Kaga ai ya kamata maganar sai zamanto akwai kamshin gaskiya inda suna da basira. Suka ce amman na'atu faqad asaba fa akhbirna an irina, wasu daddara ba. Suka ce wajen siffanta masallaci kan Baitul Maqdis ya dace, yanda ya siffanta haka ne 100%. Kaga a nan gurin dolen su suna so ba sa so sun masa shaida ba ba ƙarya. To yanzu sai aka je mataki na biyu na kokarin kure shi. Suka ce to ka ba mu labari kan fatakenmu. Ai akwai fatakenmu da suka tafi suna hanyar su ta dawowa, inda gaske ne an je da kai da daddare, ai suna can jiya, kuma cikin dare ma suna can sun taso, yanzu haka sun taho garin, sun kamo hanyar garin Makka. To ka ba mu labarin waɗannan fataken, inda gaske an je da kai, ka ba mu labarin adadinsu da kuma irin suturar da suka saka da kuma irin dabbobin da suke haye a kai, inda gaske an je da kai, duk da yanda za su yi su kure shi su kai shi bango suna so. A ce eh, tabbas abubuwan da ya faɗi ba haka ba ne. Wa kanat lahum irun qadimatun min ash-sham, kuma sun kasance suna da ayari na kasuwanci fatake, waɗanda sun je sun yi kasuwanci a Sham suna dawowa sun ɗanya da zango a Baitul Maqdis. To in har da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallama an tafi da shi Baitul Maqdis ya daddare, ya siffanta musu wannan fataken nasu, ɗan kasuwan nasu da suka tafi Sham. Fa akhbarahum bi adadi jimaliha wa ahwaliha, annabi sai abu na farko da ya fara ba su bayani a kai, ba su labari a kai, sai ce fataken da kuke magana raƙuma kaza suke tare da su. Ya faɗi adadin raƙuman da ke tare da waɗannan fataken, tunda ai raƙuman su ne ake hawa, kuma su ne ake ɗorowa kaya. Yanzu yanda ‘yan kasuwanmu za su hau homa-homa ko a tafi kuma a lodo kaya, wasu a homa, wasu kuma a trailer, to su ma haka suke da raƙuma. Raƙuman nan su ne ababen hawansu, kuma su ne ababen lodo kaya. Idan aka je aka saro kaya a Sham, a kan raƙuma ake zubowa, sannan daga Makka suna ɗiban kaya da za su kai Sham, a raƙuma suke ɗiba. Sai zama raƙuman su ne kamar motocinsu a wancan lokaci. To annabi da ya tashi sai ba su lissafin adadin raƙuman da aka tafi da su. Kamar kai ne ka ce yau ‘yan kasuwan Azare sun tafi Kano da motoci adadi kaza. Kaga ba wanda ya sani ba, ba wanda zai bada wannan labari. Hatta wanda aka yi tafiyar da shi ba lallai ki diddige adadin motocin ba, zai ce kai an tafi fa da motoci da, amma fa ban san nawa ne adadin su ba, ina gane za su kusa 50, amma ba zai iya ki diddige ma ya ce motoci kaza ne aka tafi da su Kano yau sari ba. To amma sai gashi annabi baya cikin ƴan kasuwa, baya cikin ƴan sarin, baya cikin matafiyan, baya cikin fataken, amma ya faɗi adadin raƙuman da ke tare da su, wanda suka hau da wanda suka ɗebo kaya a kai. Wa ahwaliha, da kuma yanayin raƙuman, akwai wasu ƙosassu, wasu ramammu, akwai wasu hararagarke, akwai wasu jajaye, wasu baƙaƙe, wasu su ba jajaye ba ba baƙaƙe ba, duka annabi ya faɗi yanayinsu. sannan kaza ne suke dauke da kaya kaza suna dauke da mutane duka annabi ya bada bayani filla filla dalla dalla a ƙarshen ma dan ya ba su garanti wa qala annabi yace taqdumu yawma kaza ma'a tulu'i shams waɗannan fataken da kuke magana a kansu ranar kaza za su iso makka daidai lokacin da rana ke hudowa dan ma annabi ya ba su garanti fataken za su iso rana kaza nan da kwana kaza fataken nan da kuke magana za su iso makka kuma za su iso lokacin da rana ke kullowa yace yaqdumuha jamalun azr awraq raqumin da yake gaban fataken nan wani raqumi ne shi ba ja ba shi ba baki ba wankan tarwada ke raqumi ne wanda ya hada kalar ja da baki wankan tarwada to shine a gaban raqumin fataken nan shi zai zo a gaba kinga waɗannan abubuwa da annabi ya bayyana musu suna ga yaukan za su kura annabi tunda ya faɗi ranan ai za a iya samun akasi a hanya kuma inda gaske ne ya gansu yanda ya kiyasta cewa ranar kaza za su iso to akwai yuwar su iso amma kuma har lokaci ma ya ba su ai kaga ba da lokaci abu ne mai wahala sosai ko mutumin da ya saba tafiye tafiye ya baka lokaci ya ce lokaci kaza zan iso abu ne wanda yake da wahala amma annabi ya ba su lokacin da fataken za su iso ya gaya musu ranar da za su iso da lokacin da za su iso kuma in sun iso ma raqumin da yake gaba annabi ya faɗi siffarsa فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية to anan sai suka yi dandazo sai suka fita ta saman dutse musamman ranan da annabi ya gaya musu sai suka fita wannan rana kuma suna kirda don wannan lokaci da annabi ya ayyana musu cewar fataken a wannan lokaci za su iso da kuma raqumin da annabi ya ce shine a gaba sun fito dai su samu su kura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala qa'ilun minhum lokacin da suka je suka tsaya suna jiran isowar waɗannan fataki sai ɗaya daga cikin su mai magana yace hadihi wallahi shamsu kad ashraqat ga rana nan fa tana kullowa kuma ni ban ga alamun fatake ba kamar yana so ya nuna cewa ai annabi anan ya faɗi magana ba haka ba wa fa qala akharu sai wani kuma daban yace wa hadi wallahi al-ir sai ce wallahi ga can ko fatake suna tahowa kai ne idan ka ga can fatake ce eh ai ko ga su can suna tahowa kad akbalat ga can fatake fa sun nufato suna yowa garin makka yaqdumu hajamalun awraq chab raqumi me ja da baki ko shine a gaban su kamar yadda muhammadin ya bada labari sai ido ya rena fata kowa ya tsaga kai ce ai ko wallahi ga fatake nan yanda Muhammadu ya bada labari adadin raquma da siffan su da yanayin su da kuma raqumin ma da yake gaba gashi nan sun taho to anan sai ido ya rena fata kowa sai aka tsaya ana kallon kallo wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan ada haka mata sai su ce a abinda annabi ya bada labari wannan gaskiya ya wuce tunanin dan adam wannan ba daga gare shi bane daga ubangiji da haka mata sai su sallama to amma matsalar zakatin a makance suke ba sa zakatin nasu ba sa kallon gaskiya a makance suke zakatin idanun su suna gani amma zakatin ba sa gani suka ce ai ko gashi kamar yadda Muhammadu ya bada labari fataken nan yanda ya siffanta mana su gashi nan to amma anan gurin wannan abu da ya bayyana musu ya sa sun gaskata annabi sun yi imani sun karbi addinin sa yace falam yazidhum zalika illa kibran wa inadan hatta qalu hadha sahirun mubin hakan bai kara musu komai ba face girman kai da dagawa da kangarewa kai natijar da suka fita da ita a karshe suka ce hadha sihrun mubin kai wannan tsafi ne bayyananne wanda ba kowa ya isa wannan tsafin ba sai matsafin da yake ya kawo Muhammadu ya kawo wajen tsafi ta inda kuma suka kullo kenan tunda ai yanzu sun kawo abubuwa guda biyu da za su tabbatar cewar annabi ya je baitul maqdis sallallahu alaihi wasallam. Na farko suka ce siffanta musu baitul maqdis, ya siffanta musu suka ce eh yanda ya siffanta haka ne. Abu na biyu, ai suna da fataken su da suka tafi fatauci, suna hanyar dawowa jiya dare ya musu a baitul maqdis ya ba su labari game da waɗannan fataken, ya ba su labari ya siffanta har ma ya ayyana ran da fataken za su iso Makka da ma lokacin da za su iso da kuma raka fita da ita. Hadha sihrun mubin, wannan tsafi ne wanda yake bayyananne. To amma duk wanda Allah ya sa zuciyarsa ba makauniya bace ya fahimci gaskiyar, to wannan kuma ya sa wasu sun musulunta can a hannu na hagu. Ba an samu wanda suka yi ridda ba, da suka ji labarin hankali ba zai kama ba, nan kuma a hannun dama da waɗannan abubuwa suka bayyana, sai aka samu wasu suka yi ta karɓar musulunci. To bayani na ƙarshe da za mu ƙarƙare wannan babi a kansa ya ƙunshi wannan sallah da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓo guda biyar. Bayan annabi ya karɓo sallar, ya zo ya fara yin sallar ne ko kuma sai da aka zo aka koya masa? Bai fara yin sallar ba sai da aka zo aka koya masa. To yanzu in annabi sallallahu alaihi wasallama sai an koyar da shi sallah tare da cewar shi ya karɓo sallar, sai an koyar da shi sallah ya yi, waye isa ya yi sallah ba tare da an koyar da shi ba? Babu. Ka kenan wannan yake nuna maka duk wanda yake yin sallah bai je ya koya ba, ba sallah yake ba, saboda annabi shi ya je zo da sallar. Aka masa bayanin ga salloli guda biyar, waɗannan a yi su huɗu, wannan ma a yi su huɗu, wannan uku, wannan huɗu, wannan biyu, kowanne kuma an bayyana masa yadda za a yi. Amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya dawo bai fara yin ta ba, sai da aka turo mala'ika Jibrilu alaihi salam ya zo ya koyar da shi yadda ake yin sallar, sannan ya ci gaba da yi. Da gabanin a shar'anta masa wannan ibada ta sallar, yana yin sallah amma ƙarƙashin shari'ar annabi Ibrahim. To shi kuma wannan ƙarƙashin shari'arsa aka shar'anta wannan salloli guda biyar. To amma sai da mala'ika Jibrilu ya zo ya koyar da shi. Wannan zai nuna mana wajibi ne kowane musulmi ya koyi sallah. Akwai ilimin da yake fardu ain, akwai ilimin da yake fardul kifaya. Yanzu ilimin sanin sallah wannan fardu ain, dole ne kowane musulmi ya koya, kama daga tsarki, yaya ake tsarki, yaya ake alwala, yaya ake sallah, wannan wajibi ne akan kowane musulmi, wani ba zai dauke ma wani ba. Amma abin da ya shafi ilimin sanin yaya ake fidda zakka, wannan ba wajibi bane kowa ya sani. Ya ake aikin hajji, ba wajibi bane kowa ya sani. Amma yaya za a yi sallah, wannan wajibi ne kowane musulmi ya sani. To ina ga dangane da yadda aka koyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ake yin sallah, lokaci ba zai ba mu dama mu karanta wannan gabar ba, wanda ita ce za mu karkare bayani dangane da Isra'i da Mi'raji a kanta. Za mu jinkirta ta har sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana majalisi na mako mai zuwa. Abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɗen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.